إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, مثال عادة وانا رانا تجوما أمنا مجلس ديني نماتاكو za ku gana shigo ba littafi ko daya hannuna. Gaskiya na yi babban dalilin da ya sa tun jiya da kaina na sanar da ku cewa zan yi majalisi a yau ba wani abu ba ne face gaskiya shauki kawai da fatan ya zamto dai ban rasa wannan ladan haduwa da ku din ba. Amma inda zaɓi ne gaskiya kamata a ce ma ina kwance ne ina huta. Ba ma dai wannan haduwar mai albarka tana daga cikin haduwan da nake so mala'iku su rinka rubuta tarihin rayuwana a cikinsa, saboda Allah ya sani duk da ba yawa can muke da shi a majalisin ba, amma dai yana daga cikin majalisin da gaskiya ya shiga min rai kwarai da gaske. Magana ta biyu tsakani da Allah na yi rashin lafiya. Amma dai na ki faɗa kuma na ki yadda a yaɗa saboda lalura ta social media, sai a maida abu babba ya zama ƙarami da ya wuce. Amma gaskiya na kwanta ciwo don sai da aka yi min ƙarin ruwa har leda hudu. Amma dai na faɗa ne kawai saboda ya zamto addu'o'inku, sannan kuma na biyu ya zamto uzuri a kan rashin tsawaita zaman. Shi wannan zuwan nawa na so kawai zan so kaman ziyara ce da nasiha zan muku a majalisin ba karatu ba, sabili da ku kar ku samu rauni, sannan kuma ni ya zamto na samu lada a haduwata da ku. Ba zan iya yin gaskiya ba si da har zan yi karatu ba halin da nake ciki, saboda in kun kula musamman wanda kila nake postin karatuka a group za ku ga na rage sai dai Mika'il yake yi, sannan kuma ba na ɗaukar lokaci mai tsayi ma ban kwanta bacci ba da dare gaskiya. So da haka nan ina ganin za amfani da daman ne kawai in yi ma kaina da ku nasiha baki ɗayanmu, a maimakon kila karatu da za mu yi na littattafai. Kuma abin da ya ƙarfafi gwiwana in zo in zauna nan muku nasiha shi ne yanayin abubuwan da suke faruwa a ƙasan nan, da yanda yanayi yake canjawa. A kuma lokacin da yanayin ke canjawa, da yawan mutane ba su fahimci ma me Allah ke nufi da canjin yanayin ba. A baya idan an samu wata fitina ta taho, akan daɗe kafin a ƙara jin wata fitinan ta biyo baya. Amma a wannan tsakanin da muke rayuwa, fitintunu suna zuwa musalsal a jere mutawaliya ɗaya bayan ɗaya, haka muke shiga fitintunu. An zo da an yi ihun Ebola an ɗan daɗe ba jima ba aka ce lasafi ba. Kuma fitina kala biyu ne, akwai fitina wanda ɗan adam shi ke janyo ma kansa sanadiyyar zunubai, akwai fitina wanda Allah ne ke ƙaddara su babu hannun ɗan adam ko ɗaya a ciki. To idan fitintunin da Allah ne ke kawo su aka ga suna jeren giyan tahowa, to suna ƙwanƙwasa kofin alkiyama ne. Ko mutane su yarda ko kar su yarda, an zo an shiga fitinan da aka rufe mutane wata 6-7 har 8 wasu wadana. Wannan fitinan ta kai ga sai da aka samu ba rai guda ɗaya da ke ɗawafi a ɗakin Allah, babu shi. An tsaye da duniyar gaba ɗaya kuma don a yi mana wa'azi, amma muka kasa gane wa'azin sai aka turo cutar da ko ganinta ba kai, ƙaramar cuta ba ka gani kuma ta addabi duniya. To ana nuna maka akwai wanda ya fika ne kuma yana da ikon juya ka a duk lokacin da ya so kuma yanda ya so. An gama wannan ana cikin fitintunu, an zo yanzu an fara zanga-zanga da kashe-kashen rayuka. da kashe-kashen rayuka. Manufan wanda suka faranta abin da suka shiryo Allah kadai ya sani. Amma zahara al-fasad fil barri wal bahr. Fitintununa ta zuwa. Kuma karfi tsammanin wai an gama kenan, wallahi ba a gama ba. Wasu za su zo saboda kiyama ce take matsowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a ciki. To babban abin da yasa nake ganin in zo ko da minti kaɗan ne magana da ku shine ni abin da ya haɗa ni da ku addini ne, kuma haƙƙi ne in faɗa muku wannan, kuma haƙƙi ne musulmi ya tuntuɓa da tunafa da ɗan uwansa musulmi akan waɗannan. Ƙarshen abin da zai dawo dai kiyama ce za ta faru, kuma kiyaman nan ko mun shirya ko ba mu shirya ba za ta taho. Inna sa'ata atiyatu la rayba fiha, Allah ya ce wa anna Allah yub'athu man fil qubur, duk wanda ke kabari sai Allah ya tashe shi. Idan ma kiyama za ta shekara miliyan kafin ta faru, da ni da ku in yau muka mutu karamar kiyamar mu ta tsaya. In shekara biliyan duniya za ta kara, mu dai an tsai da mu cak, kuma ba mu da ta cewa. To meye riba a rayuwa, me ya kamata mu yi da ni da ku da duk wani musulmi da ya san ciwon kanshi a irin wannan yanayin? Dan adam kan yi murna in ya samu karin dukiya, dan adam kan yi farin cikin ya samu karin matsayi, amma ya manta rayuwarsa karewa take yi. Kulli yawmin yuqarribuna ila an-nihaya, duk ranar duniya da kuka gani mun matsa kusa da karshen mu ne. Yau din nan ga yamma ta yi sakaliya, mun matsa kusa da kabarin mu ne. Ko mun ki ko mun so mun matsa, mun ci wani zango mun rage. To za a wayi gari, za a zo ranar da bana nan bakunan, bana nan bakunan, ko ina so ko ban so, ko kuna so ko ba ku so. To babban maganar shine menene cin nasara, meye cin nasara, a me ya kamata rayuwar mu ya kare, kuma a yaya ya kamata rayuwar mu ya kare. Babban mafi alkhairi abinda rayuwar mu za ta kare a ciki shine ta kare a cikin at-taqwa, abinda ake ce ma at-taqwa. Bahaushe na fassara at-taqwa da kalma ɗaya ce tsoron Allah, amma taqwa a dunkule tana nufin aikata duk abinda Allah ya ce ka aikata gwargwadon ikonka, da nisanta duk abinda Allah ya ce a nisanta gaba ɗaya. Shi nisanta gaba ɗaya, aikatawa gwargwadon iko. Wannan kun dunkule duk abinda zai ba ku kenan. Idan kuka samu wannan taqwa din, idan kuka samu wannan taqwa din, to Allah ya gama nuna duk wani gata da cin nasara kun same shi. Domin ya nuna cewa Qur'ani kansa da aka bamu dan mu samu taqwa ne. Dan ya ce zalikal kitabu la rayba fihi, gaba sai ya ce mene, hudan lil muttaqin, azumi da aka farlanta mana, kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum, sai aka ce la'allakum mene tattaqun. Duk da Allah ya kawo maganganun tsoron Allah sallah, inda yake faɗin cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinna illa man amana billahi wal-yawmil akhir, yace kawa karshe dai ya faɗi cewa nasara tana ga masu takawa. Duk abinda zaki takawan nan shine karshen magana. To ya za a samu takawa? Shine nasiha da nake so mu majuna, ya za a yi mu same shi? Malamai suka ce ana samun takawa ta hanyoyi akalla guda uku. In kina son takawa, za ki samu takawa ta hanyoyi guda uku. Na farkon su kuma mafi fadin su suka ce Al-Qur'ani. Ya zamto kina karanta Al-Qur'ani. Karanta Al-Qur'ani yana gadar da takawa. Tadabburi, in an ce tadabburi shine la'akari da ma'anonin da kalmomin Al-Qur'ani suka kunsa, shine tadabburi. Shi ma yana me? Yana haifar da takawa. Sannan suka ce haddan shi, haddan shi, ko ba zai zauna ba ki buga a yi da ki ɗibi rabon iya abin da Allah ya yi, kar ki zauna ba ki haddan Qur'ani. Ko da za ki so ɗari ya gudu ne, kar ki damu, ki ci gaba, Allah zai ba ki iya abin da ya so ya ba ki a cikin shi, amma kar ki zauna ba ki haddan Al-Qur'ani. Wasu daga cikin magabata suna musulunta da shekara 60 kuma su haddace shi kafin su mutu. To suka ce koyar da shi, koyar da shi yana ɗauke fushin Allah da mu, koyar da Al-Qur'ani yana ɗauke fushin Allah, ballantana kuma zai gadar da takawa ne. Suka ce waɗannan hanyoyi aƙalla suna ba da at-taqwa. Hanya ta biyu suka ce zikirullah, ambaton Allah, duk da yana cikin Al-Qur'ani. ambatan Allah madaukakin sarki suka ce da kuma a goya shi da azumi azumi na gadar da takwa to na karshen su da suka kawo na karshen su da suka kawo a ciki suka ce babu hanyar da ke saurin farfado da samar ma mutum da takawa kamar tuna mutuwa tuna mutuwa ita mutuwa tuna kaina da alkhairai mai yawan gaske inda kana da fadin buri kana ga za kai kaza da ka tuna mutuwa za ka fito wannan kirjinka yayi saka yau ba nauyi ma da yawa a cikin ka tunanin da dake zaman maka damuwa tunda kowane dan adam da ka gani musamman wanda ya girme mallaki hankalin kanshi yana da damuwoyi nashi na kanshi dukan ku ne yanzu da za a tambaye ku babu wanda ba ta cikin wani damuwa a rayuwarki babu shi dole akwai wani wuri a rayuwarki wanda da an tuna shi ko an taba shi sai kin ji kamar ciwo ne aka fama miki a wurin kuna nan duk dan adam da kuke gani duk mutum a duniya yana da irin wannan wani ƴaƴansa ne wani an yarabe shi a ƴaƴa ne Allah bai hana mishi komai a duniya ba amma da ya tuna wani abu game da ƴaƴan shi zai ji damuwa a cikin ranshi wani lafiya ne ana so ai kaza amma Allah bai bada lafiyar da za a yi haka kowa in zaka taba zaka ji akwai damuwa a cikin ran duk wani mutum da ka sani wanda ya kawo ne kai hatta karamin yaro yana da irin wannan tunda akwai yaro yana cikin wasa akwai abin da kin faɗa sai ya fashe da kuka ko ba irin wannan akwai ƙananan yaran da suna wasa ma da kin ce musu kaza sai kiga sun fara kuka me wannan yake nufi ba su san abin yana damun su ba shi ransa yake so ba to duk dan adam yana da damuwoyi amma idan ya zanto kana tuna yau watan wata rana kai da ke wanka kaya ka sai dan oda ki je kasuwa ki kashe lokaci kila ko sallah a zuhur baki akan lokacin da ke kasuwa sai kin dawo ki hada ki rabbe duka ki tura ma Allah su ai a cikin kudi ya zabi yanda ya so kina san kina darzo zani ko kina darzo mai shafawa ko kina darzo ayin da ake canza kayan daki ko zaki kaza ke din nan da kike siyan kaya online ki tura Dubai ki aika Kano ki je kasuwa da gwargwadon iya kudin ka iya tagalinka duk da ke ki gama wanka ki sa ruwan zafi ki tara kalaki awa kaza wata rana fa wanke ki za a yi duk adan da kike da abun nan cire shi za a yi to idan mutum na tuna waɗannan ranakun da suke zuwa suke jiran shi ya kan rage burace a rayuwar shi haka nan in wani ya matsa maka ya zalunce ka a rayuwa tuna mutuwa na cire maka wannan damuwa ta yaya ta yanda za ka tuna cewa ashe akwai wata rayuwa ta biyu akwai arzikin da ba a nan ake ci ba sai a can akwai wani shi yasa a rukunnan imani aka ce wa an tu'mina billahi wal yawmil akhir imani da ranan ƙarshe daga cikin ma'anoninsa yana nufin cewa ki sani akwai wani arzikinki da ba zai ciwo a duniya ba sai a lahira to karki ta da hankalinki duk abin da kika nutsa ya ki samuwa a nan to ana nuna miki alaman cewa ba na nan gidan ba ne da yiwuwan sai a can za ku haɗu to idan ku har kasan cewa akwai wani tanadi da aka yi ma a wani wuri za ka waye gari ka ji ba ka da damuwa a ishu din batun cewan sai ka tada hankalinka game da rayuwar duniya akwai wani bidiyo da na ga Malam Musa Asadu Sunna Allah ya saka mai da alkhairi ya yi ma mata na daɗe ina da tunanin mai irin wannan bidiyon tare da ku kuma na taɓa gaya muku kuma ya ga kila in mun zo mitin din mu'az ina ga za mu sa rana lallai akwai buƙatar mu je ziyarar makabarta mu da ku dinnan dama nan su lafiya ne ma mata masu yawan ziyarar makabarta ne az-zawarat aka ce masu yawan ziyara su ne suke da matsala amma dan ziyara na wucin gadi wannan ba laifi ba ne akwai buƙatar mu je ku ga falon da ake zama da dimension din da castle din da ake rayuwa a ciki mu je ku ga irin AC da air condition da kitchen din da ake yi da irin POP din da ke ciki duk mu je ya kamata a gani ya kamata a gani. A garin nan na san gidan da ba a zama a cikin shi, ba a zama a cikin shi, amma kusan duk watan duniya sai an canza masa fenti, sai dai tsuntsaye su hau su kashi su tashi tafi. Me shi na nan yana ta mishi hidima, yana ta masa hidima, kuma kila da za a binciki lahiran mu ba mu aje mata 1/10 na irin waɗannan tanajin da muka yi ba. To irin waɗannan tunanuka ya kuyan kwa musulmi suna da matukar amfani a gare mu, kuma wallahi bari ku ji, da yawa daga cikin mutane da kuka ga Allah ya barsu a cikin talauci ko wallahi shine rahama a gare su, saboda akwai mu daga cikin mutane da yawa waɗanda da darban ni'ima za ta sauka musu, wallahi sai sun ma Allah butulci da yawa, sai an ma Allah butulci, sai an yi watsi da abin da Allah yake. Shi yasa wata mata baƙar fata ce, ba Balarabiya ba ce, sannan ba wata ƴar dangi ba ce, ba babba ba ce, ta zo ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ina ciwon farfadiya, ku ji, ina ciwon farfadiya, ciwo mai hatsarin gaske, ka roƙa min Allah ya cire mini wannan ciwon. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da ita, idan kina so zan roƙi Allah ya cire miki wannan cutan na farfadiya, amma in kina so, in kin ga dama, ki yi haƙuri da shi, ina tabbatar miki ke ƴar aljanna ce. Me yake nufi? Zai iya roƙon Allah ya yi mata, amma bai da garantin ko za ta aljanna. Ya danganta in ke aiki mai kyau ta wuce, in lafiya ya samu ta zama ƴar duniya a daƙile ta. A ƙarshe ta ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, zan yi haƙuri, zan dogara ga Allah, zan cije, zan haƙura har a kai in samu aljanna, na haƙura. Amma matsala ɗaya, idan na faɗi al'aura na kan bayyana, tufafi na na ɗagawa, yara kan taru suna kallo na, suna min dariya, ka roƙan min Allah, Allah aka kashar, kada in rinƙa tsaraici. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai an jima ba, nan take roƙan mata Allah, kuma tun daga ranar ko ciwon ya faɗi ba ta shiga wannan yanayin. Kenan ya nuna cewa aljannan ma ta samu, tun daga shi wannan ma an nuna mata. To ku duba ku gani, irin wannan rayuwan ko da yaushe rinka zama a cikin kwakwalan, ya rinka zama a cikin kwakwalan. Idan tunanin mu zai zamto tunanin irin na inna rujudu na mutane, ina mutane suke mu bi, me mutane suke cewa dan kar a ce mana, ko a ce mana kala, ko kar a zage mu, ko kar a ce kaza, wannan ba tunani na mutumin da ya san ciwon kanshi ba ne. Babban abin da kike bukata matsayin ki ta musulma, da kike neman yardan Allah, shine ki kirdaji me Allah yake so ki hakuri ki tsaya a wurin. Wanda Allah ke san shi da alkhairi za ki ga hanyar ku iri daya, wanda Allah bai san sa da irin alkhairin da kike kai, dama ba zai sha'awar ma abin da kike kai ba. Me yasa za ku ga yanzu duk aikin addini in za a yi, duk aikin addini za a yi, musamman ya hada da kuɗi, mi ta ihu a bada kuɗi, a bada kuɗi, a bada kuɗi, mutum nawa ne suke ƙarfin hali su sa? Saboda shaidan ya san tabbas in ka sa a nan za ka ci riba. Shaidan ya riga ya san tabbas in dai a hanyar addini ka sa ta rotisin ka, definitely sai Allah ya biya ka, ba a asara. Shi yasa sai wofantar da tunaninka zuwa ga abin da ba shi ne zai haifar da ɗa mai ido ba. To wannan yana nan a cikin dukkan al'amuranmu, ba sai kuɗi kaɗai ba, har a lokacinmu yana ciki. Minti uku za ki ɗauka ki nafila ki kuɓuta daga wuta ba. Nafila ɗayan kika ce Allah ya ce miki gaba ɗaya zunubanki ba ki sani ba. Amma wallahi shaitan sai ya hana ki. A inda kike sallan farilla, a nan za ki kwaɓa hijabin, a nan za ki cire gyale, ki gyara ɗaukin ɗankwali, ki ce ki jona min wayan nan a caji, ku jawo min extension waya, kuma a nan za ki ci gaba da cinikin Oriflame. Sai ki awa ɗaya kina latsa waya. Sai ki awa ɗaya kina latsa waya. Na fi laraka biyu za ta gagare ki. Shaitan ba zai bar ki ba, saboda ya san wannan ne hanyar tsiranki. Shi kuma ba a yi shi ba don ki samu tsira, bai yarda ki samu tsira ba. Allah ta'ala ya faɗa mana waye shaidan a fili bai ɓoye mana ba. Inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. yaki ne fafa ragar tsakanin mu da shi indai muna sa abin da ke wurin Allah kuma karki tsammani dan kina mumina ba za ki laifi ba Allah bai ce mumini ba zai kuskure ba Allah bai ce mumini ba zai zunubi ba Allah bai ce mumini ba zai laifi ba a'a shi Allah abin da yake so shine kina gane kin yi kuskure kina gane kin yi laifi to bugar ba ki koma kan daidai watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun da kin tsinkayi kuskure koma gyara yi istighfari yi sadaka ki nemi Allah ya fi wancan abu kika kasa samu yi sadaka duka wasu ne da shi roki Allah ya baki duk abin da kike gani a hannun wani bai kai wanda ke wurin Allah ba duk abin da wani zai baka bai kai wanda Allah zai baki ba duk abin da zaki rasa kuma a duniya yar uwa bai kai miki asara wallahi ki rasa aljanna da yardan Allah ba wallahi wannan shine asara na karshe wancan matan da nike gaya muku Annabi sallallahu alaihi wa sallam da tace a roƙan mata Allah akan wancan abin nan din karshe sai da sahabbai suka rinka ce mata yar aljanna da ke tafiya a ban kasa Abdullah bin Abbas har sha'awa suke su yi alfahari da ita bayan rasu Annabi sallallahu alaihi wa sallam sukan kalli larabawa Qurayshawa ƴan asali ƴan dangi ƴaƴan manya su ce da su kuna so ku ga ƴan aljanna ƴar aljanna kiri da muzu ɗan aljanna a duniya ha ba ai ba wanda ba zai so ya ga wannan ba sai sun yi dandazo suna murna sai ce to ga wata tsohuwa can lokacin ta tsufa tukub ya ce kun ga wancan tilka imra'atu sauda wancan bakar matan bakar da kuke ganin ku larabawa ne masu isa to wancan bakar matan yar aljanna ce inji annabi ma'ana ita tana da garanti tana da ticket dinta a hannunta amma ku kan sai kun ci aiki maishi sannan ku roki dacewa to wannan fa ita ce rayuwar duniya wallahi wancan abin da kuke hangowa wacce ta dace tana gidan hutu tana hawa motoci tana kaza ku kyale wannan wannan tarkacen banza ne in Allah ya so akan hanya zai baka akan hanya ba yanzu rana ne za ta fadi ba gata nan wallahi alazim in Allah ya so kan rana ta fadi sai ki zama miloniya yanzu nan sai ki zama miloniya transfer ko wani zai miki cikin minti kadan shikenan an gama amma baki isa ki samu aljanna kankanin lokaci irin wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sha ala inna sil'ata llahi ghaliya ala inna sil'ata llahi aljanna kai ku tsaya ku ji inji annabi yace wallahi hajan Allah commodity na Allah yana da tsada yace kakkuru dikanku ku tsaya ku ji ni annabi ga muku karshen tsadan kayan Allah shine aljanna shine aljanna to me muke nema jama'a me muke nema din ne tashi hankalin mu ni da ku yardan Allah ne fa kida Allah muke nema ko muna da manufan da yake wannan in ma akwai manufar da ba wannan ba wallahi ku canza a rayuwanku wallahi ku canza rayuwar da kuke gani za ta kare da dadi ko ba dadi wallahi za ta kare to babban abun ki lallaba mu lallaba in lallaba ki lallaba mu da dadi ba dadi mai hakuri mai ga abin da Allah yake tsinkewa ne haja ce sai ta tsinke wallahi ba wayo ba tsini ba dabara sai ta tsinke mutuwa ce sai an yi to ta cin mana cikin aminci shine zaman lafiya ta cin mana cikin aminci kuma kar ku rinka damuwa na sha gaya muku kar ku rinka damuwa da wahala ko saukin aiki duk inda kika ji ana aiki alkhairi shiga ayi dake in sadaka ake so na kuɗi jefa ko mun kankanta abinda Allah ya baki jefa kar ki tsaya jefa abinda Allah ya baki in sallah ne miƙe daddage ayi dake in wa'azi ne taho wurin karatu barin gaya muku abinda kila ku kuna rainawa amma yana da amfani a rayuwanku wallahi kun ga wannan majalisin da kuke zuwa ba kuɗi ake rabawa ba ko wasu kuma kashe kuɗin mota suke su taho nan ko wallahi duk damuwar da kike ciki a rayuwa ki rinka tawassuli da shi ki roki Allah akan wannan amma ina gaya muku gaskiyar magana rayuwar duniya tana da wahala gaskiyar magana shine rayuwar duniya tana da wahala amma babban abu ku yi hakuri har ku samu yardan Allah, ku yi hakuri har ku samu yardan Allah. Ba abu mara tashin hankali, ba abun tashin hankali, babu fitina jama'a, iya fitina, wallahi kaman yau mala'ika ya sauka za a cire ranki kuma a ce baki samu aljanna ba. Yau za a raba ki da danginki, yau za a raba ki da ƴaƴanki, yau za a wanke ki a sa miki kyallan da bai wuce 2000 ba, yau za ki rabu da iyayenki, yau za a gicciya ki cikin turbaya ki shiga yanayi kuma a ce Allah bai dade ke ba. Ta subhanallah, wallahi ina maimaita muku, duk inda za mu sami yardan Allah wallahi mu bi mu samu. Kar ku damu da me mutane za su ce muku, kar ku damu da sauki ko wahala. Yau kina samu, Allah ya ce ya yarda da ke, wallahi tallahi duk duniya ki rasa duk abin da za ki rasa, duk wanda zai ki ya dade bai ki ki ba, wallahi baki da matsala. Amma rayuwar nan tana karewa, ina maimaita muku, rayuwar nan tana karewa, rayuwar nan tana karewa. Kowa ya mu kanshi shiri, kowa ya mu kanshi shiri. Kar ku yaudari kanku, kar ku rudu da wannan gidan, wallahi ba gidan goyo ba. Yadda mutum take a lokacin da bai shirya ba, bayan Allah na kware sun rayu, rayuwa ta gari. A cikin magabata da kuke gani daga cikin tabi'ai, akwai mutumin da uwar dakan sai gina kabari, a cikin uwar dakan sai gina kabari, in yazo ya ji alamar duniya ta ruɗe shi, zai buɗe kabarin nan ya shiga ya kwanta. In ya fito sai ya ajiyan zuciya, ya ce to ga fa inda ke jiran ka, ya matso gyara ayyuka ka yi mai kyau. Wasun su rubutu suka yi, ke ma ki rubuta ko a screen din wayarki ko a computer ki ko a jakanki ki rubuta. Sayyidina Umar da kuke gani, Sayyidina Umar din da aka yi mishi albishir tun yana aljanna, wallahi yana da zobe, wannan zoba a jikin sa ya rubuta tafadil mauti wa idan ya Umar, wa'azi mutuwa ta ishe ka wa'azi ya kai Umar. Yace duk din duniya ta yaudare shi, sai a ga da ya juya zoban, sai a ga fuskar sa ta canza kawai. An san kawai ibada ne za a koma, fafa ba kama hannun yaro. Akwai magabacin da ya sajjala wata jaka a ɗakin shi, ya je mafata kamar mu ce tefa a yanzu, ya yi rubutu, da ya daga takardar ya ɗauko ya karanta, sai a ga yana kuka, sai a ga ya canza gaba ɗaya. Sai da ya rasu ƴaƴansa suka ɗauko suka duba suka ga wai me yake kawo mahaifinsu wannan abu. Da suka duba a ciki sai suka ga ya rubuta ahsin amalak qaddana ajaluk, ahsin amalak, ina gaya ma ka gyara ayyukanka fa, me yasa qaddana ajaluk, ajalinka ya zo kusa, ajalinka na kusa da kai, ka gyara. Kuma abinda kabari ke gaya mana kenan, za ku fado, za ku rufta, za ku fado, yana zaizayewa fa, wallahi lokaci kaman wasan yara. Kun ga yadda kuke ganin a kwanta bacci a tashi kaman wasa, na rantse muku da Allah kamar haka mutum zai ji kanshi a cikin kabari, wallahi al'azim, wallahi al'azim, kaman haka mutum zai ji ta kunnin shi na gwana, ku turo kasa, ku kwaba kaza, ku miko kaza, shikenan. Ko ba abin da zai canja, ba abin da zai canja a rayuwar nan, ba abin da zai canja. Wanda za su fi kowa damuwa muku santanki, su ma ki ba su lokaci ki gani, wallahi fita zai a jikinsu. Ba ga mu nan ba iyayenmu da yawa sun rasu, sun kyautata mana, mun kuma gode musu, mun kuma rayuwar mutunci da su. Amma ga mutanen kirki na a cikinmu, wallahi da yawa wasu sai rana ta fito ta faɗi, wallahi bai tuna iyayensa ya musu addu'a ba, kuma mutumin kirki ne. To ina ga wanda ba na kirkin ba kuma, idan har wannan shine halin waɗanda ma suke zuwa islamiya ake koyar da su, suna iya mantawa ba su yi ma iyayensu addu'a a yini ba, ina ga wanda bai samu hakan ba. To kamar yadda na faɗa, minti 30 nake so amfani da shi, kuma na ga ya cika. Wannan abin da na gaya muku kamar summary ne na dukkan karatukan da muke yi da ku. Muna yin hadisi, muna yin fiqh, muna yin tauhidi, muna yin tarbiyya, muna kaza, ƙarshen duk abin da littafan nan suke so su kai mu shine abin da na gaya muku yanzu. Assignment yana kanku, ni ma ta kaina nake yi, saboda ni imani da babu wani a cikin ku ko a cikin ƴaƴana ko matana wanda yau zan mutu ya kwanta da ni a kabari, na san babu shi. To aikin kabari na kaina nake ma. Jama'a kuma ku je ku gina kabarin ku kafin ranar shigarku. Kar ku yi wasa da sallah, kar ku yi wasa da nafilfili, kar ku yi nisa da littafin Allah. Kuma zan gaya muku wani abu yana da wahala, zan gaya muku wani abu yana da wahala, zan gaya muku wani abu yana da wahala, shine kada ku kullaci kowa a zuciyanku. Kar ku taba riko da wani musulmi a zuciyanku. Ni kun ganni nan na yadda ina da fadan an tono ni, amma wallahi ba zan yadda riko da wani musulmi, ni in mutu ina riko da wani ban Allah da bazan wannan ba. Kar ku rike wani a zuciyanku, kar ku rike wani a zuciyanku, kar yi zanto a wani mummunan kulli a tsakaninku da wani musulmi kuma ku mutu a haka, babu daɗi. In kin tafi da wannan kamar kina ta yi muku hisabi ne, in fa kuma za a yi miki hisabi ke ma fa sai an bincike al'amarin wasu game da ke, kuma sai an bincike al'amarin Allah game da ke, kuma wallahi ba za ki kai labari ba. Kar ku kullace mutane, ba ina cewa ku zama sakarkaru ne a ta cutanku kuna bari ba, a'a, amma riko abin da ake ce ma riko ba ruwanku da shi. Ku kyale wanda yake munanawa ya rage nashi, yau da gobe ta ishe shi darasi, amma ke fuskanci gabanki. Abin da yasa na gaya muku wannan, matukar akwai riko a zuciyarka to ba ka zauna lafiya ba. Kullum cikin rashin jin daɗin rayuwa za ka samu kanka, kullum za ka rinka samuwa cikin damuwa, wannan ko ba abin da ake so musulmi ya kasance ba ne. ‘Yan uwa musulmi, wannan shi ne takaitaccen nasiha ta gare ku, kuma ina fatan ya zamto tunatarwa ne gare ni, ni da na faɗa muku, kuma ya zamto tunatarwa ne a gare ku. Amma dai gaskiyar magana, ku mu tashi mu ƙara jajircewa, mu ƙara gyara alaƙarmu da Allah, alaƙarmu da Ƙur'ani, alaƙarmu da rayuwarmu gaba ɗaya. Muna da buƙata ƙwarai 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 da gaske ya zamto mun yi wannan. Abinda na faɗa muku ya zama daidai, Allah ya sa mu tarayya alada, wanda kuma ne kuskure a cikin roƙo Allah Maɗauki Sarki ya yafe mana. Akwai mutane da dama daga cikin malamai wanda ba su da lafiya. Akwai limamin Maiduguri Road Kazi, mun je mun gaishe shi shi ma. Malam Alƙali Sahib, ina fatan a sa shi cikin addu'a, Allah ta'ala ya ba shi lafiya, kuma ya sa kafara ne rashin lafiyar nashi. Ina ganin wannan shine a takaicen insha Allah. Muna da darasi sati mai zuwa kafin meeting aiko. Na ƴan committee na fundraising committee, Ummu Nusaiba, a tattauna, ina ga ya kamata ran Lahadi ko meeting a takaice mai a sanar da sauran da Allah. Zan isar muku da sakon gayyatan in na ga yana da sarari insha Allah ta'ala. Allah ta'ala ya dakatar da mu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.